sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fata an muni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makirin ne tare da Haruna Shehu Mararraban Jos ga sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na dare na yau Asabar 28 ga watan Agusta. A cikin shirin za ku ji cewa mahukuntan kasar Ghana sun cafke wasu 'yan kasar China su goma bisa zargensu da haƙar ma'adinai taɓa rauniyar hanya. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da Murtala Faruku Sanyinna zai gabatar muku. To kafin nan ga Haruna da labaran duniya.
To jama'a ga labaran duniya. A yau Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata China ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin hadari ba, bayan da Beijing ta ce ta yanke hulɗa da Washington kan batutuwan a zaman martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai Taiwan. Blinken ya sanar da hakan ne a wani taron manema labarai ta intanet da takwaransa na Philippines a Manila, bayan ya gana da sabon shugaban kasar Ferdinand Marcos Jr. da kuma wasu jami'ai a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Washington da Beijing ta yi tsami sosai. Ziyarar Pelosi a Taiwan ta harzaka China, wacce ke ikirarin Taiwan wani bangare ne nata, wanda za ta dawo da shi cikin kasar ko da karfi idan hakan ta kama. A ranar Alhamis din da ta gabata ne, China ta kaddamar da atisayen soja a gabar tekun Taiwan, sannan a jiya Juma'a ta yanke hulɗa da Amurka kan muhimman batutuwa ciki har da harkokin sojoji da kuma sauyin yanayi. Blinken ya ce kasancewar China, wacce ta fi kowace ƙasa fitar da hayaki mai dumama duniya, dakatar da tattaunawa da Amurka kan batun sauyin yanayi, duniya ce zai hukunta, amma ba Amurka ba. A yau Asabar, jiragen yakin sama da na ruwa na China sun ci gaba da yin atisayen nuna yadda za su iya kai mamaye kan Taiwan, a cewar jama'ai a Taiwan din a matsayin martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai. Takaitacciyar ziyarar da Pelosi ta kai a tsibirin mai cin gashin kansa da China ke ikirarin wani yanki ne nata, ta harzuka Beijing, lamarin da ya sa China daukan matakin atisayen soji mafi girma, wanda ya hada da harba makamai masu linzami da suka tsallake Taipei, babban birnin Taiwan. Atisayen, wanda ke gudana a wurare shida a kusa da Taiwan, zai ci gaba har zuwa gobe Lahadi. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce jiragen ruwa da kuma jiragen sama na China da dama sun harba makamai ta mashigin tekun Taiwan. A jiya Juma'a, sojojin China suka ce sun gudanar da atisayen sojan sama da na ruwa a arewa da kudu maso yamma da gabashin Taiwan a wani mataki na nuna kwanji. A jiya Juma'a, Ukraine da Russia suka zargi juna da kai hari kan tashar samar da wutar lantarki ta Zaporizhzhia da ke Ukraine, wacce ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Cikin wata sanarwa, kamfanin kula da makamashin nukiliya na gwamnatin Ukraine Energoatom ya ce an kai hare-hare guda uku a wurin da tashar take, kusa da ɗaya daga cikin wuraren samar da wutar lantarki da makamashin nukiliyar ke da shi. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin Ukraine ne suka lalata tashar. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar ta ce sojojin Ukraine sun harba makaman artillery uku a yankin tashar makamashin nukiliyar ta Zaporizhzhia. Kasar Spain tana fafutukar ganin dakile bullar cutar kyandabiri mafi girma a Turai tun bayan da cutar ta bazu a wasu kasashen duniya. An samu mutane 4,942 da suka kamu da cutar a Spain da ke kudancin Turai, yayin da aka samu maza 2 da cutar ta kashe. Hukumomi da wasu kungiyoyin LGBTQ a kasar suna fadada aikin wayar da kai akan allurar rigakafi ga mafi yawan mabukata na al'umma da abin ya shafa zuwa yanzu. A Amurka da Turai, mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar ta kyandabiri maza ne masu tarawa da maza. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewa idan cutar ta ci gaba da ƙaruwa, to babu makawa za ta iya yaɗuwa zuwa sauran jama'a kamar yadda ya faru da cutar HIV. Ganin yadda ake da karancin allurar rigakafi, babban matakin da ake ɗauka na yaƙi da cutar kyandabiri yanzu shine wayar da kai na buƙatar rage yawan abokan tarawa. A jiya Juma'a, wakiliyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yankin kudu da Hamadar Sahara shine yankin da ya fi fama da matsalar karancin abinci a duniya sakamakon yaƙin da Rasha ta kaddamar a Ukraine. Da take jawabi a Ghana, Linda Thomas Greenfield ta ce farashin abinci a duniya ya karu da kashi 23 cikin 100 idan aka kwatanta da bara. Amma lamarin ya fi kamari a yankin kudu da hamadar Sahara, inda abinci ke lakuma kashi 40 cikin 100 na kasafin kudin mutane a gidaje. Thomas Greenfield tana rangadin kwanaki hudu ne a Afirka a cikin wannan mako, inda ta kai ziyara kasashen Uganda da Ghana, inda kuma ta mai da hankali kan batun illar karancin abinci a nahiyar. Ta ce kafin Rasha ta kaddamar da mamaye a Ukraine, wacce ke kan gaba wajen samar da hatsi da man girki a duniya, mutane kimanin miliyan 190 ne ke fama da karancin abinci a duniya, shi ma kuma annobar COVID-19 ta taimaka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, gwamnatin Ghana ta sanar da cafke wasu 'yan kasar China su 10 bisa zargensu da laifukan hada baki tare da hakar ma'adinai taɓa rauniyar hanya. Wannan na cikin matakan da gwamnatin kasar ke dauka domin dakile matsalan gurɓata ruwa da muhalli a kasar. Wakilinmu Hamza Adam na dauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Shugaban cibiyar Likin Asiri tare da tattara bayanai a fadar shugabancin kasar Ninoti ya fitar da sanarwar cafke Chinisawan tare da wasu 'yan Ghana su biyu, a inda yake cewa cibiyar ta kuma yi nasarar kama makamai tare da wasu manya-manyan na'urorin hakar ma'adinai, wato excavators a turanci, guda biyu. Ninoti dai ya jaddada fadakar da al'umman kasashen waje da su yi kokarin nisanta gabarin aiwatar da abubuwan da ke tsabawa dokan kasar. Masu ruwa da saki bisa harkan tsaro tare da hakar ma'adinai sun gabatar da mabambantan ra'ayoyi game da takin da gwamnatin Ghana ke ci gaba da dauka kan wannan al'amarin. Alhaji Musa Akambonga, tsohon babban jami'i a sashen bincike manya-manyan laifuka a Ghana, kana mai sharhi bisa harkan tsaro, ya ce matakin da gwamnatin Ghana ta dauka na cafke Chinisawan ya dace, kuma wannan matakin ba zai jani tsamin dangantaka tsakanin kasashe biyun ba.
Ai mani conference Ghana ga yawancin su na baki ne, tun zamanin Turawa har muka samu independence, kaman takwa mai sakanga Turawa suka fara sai zuwa nan gwamnati obwasi hannun Turawa yake, gwamnati na da share don ka dan China duk da aka kama shi bai da takardar aiki ne, amma yana takardar aiki ba wani jiya ita ba
shi kuwa baba Ahmadu mai tattaro mambobin kungiyar masu hakar ma'adinai a kananan filaye a kasar Ghana, wato Ghana National Association of Small Scale Miners, ya ce alakanta sashin hakar ma'adinai a kasar da siyasa shine babban abin da ke janyo cikas a kokarin da gwamnati ke yi na shawo kan wannan matsala.
Ba yau aka fara kamu ba, ana kama mutane ana kesu bai ke wani lokaci sai ka gansu sun komo, kuma sai akwai ya kamata a bi hanyar da za a stop su, amma ba wai kamun ba. Miner shi ke jin maganar miner, kamar yanda driver yana jin maganar GPRT. Kai ka dan ka je station, baka da registration, ka je kana load, amma mun yi maganar dole mun gaji da ganan ga NDC MPP ko miya sa siyasa ciki, ba an sake fasalin yanda ake tafiyar da ganan nan ba, kullum mun samu masara.
Ali Suraj, jami'i a fannin gudanarwa a office din mataimakin shugaban kasa, ya ce matakin ba sani ba sabo shine mafi a'ala akan masu hakar ma'adinan, sabida wannan fa yana gurbatar ruwan sha da ma muhalli.
Mutane sun manta da irin mutanen da suka mutu kan cangani da shan wannan ruwan da ake bata shi na shi wannan abu da gwamnati ta ce kaman bata sunna. Mutane da ke wannan aiki suna dokan ruwan ne, suna wanke wannan abin. Wannan ruwan nan kuma ciki aka yi zuba dauda. Wannan ruwan nan kuma mutan garin da ake galamsin nan ba su da abin da suka dogara da shi ruwa. Ruwa ko mutane na sha ne su sa cikin cikin su. A yayin da suka sa cikin cikin su yana kawo musu cuta.
Koya al'umma suka ji da wannan mataki.
Alhaji Nasu Malik, sai sa da wai gwamnati da dokin ne yayi kware-kware kaman wani abu da bane yana ba sa mun ruwan sha. In kana tafiya kayuka da akwai ruwa da a yan gari yan kauye suna shan wannan ruwan da amma yanzu ya zo aka yi ba su sha.
Rahoton babban bankin duniya na baya-bayan nan mai nasaba da ƙarin muhalli ya ce Ghana na hatsarin kashi 3% daukacin kudaden da take samarwa a gidauniyar ta na shekara-shekara, wato GDP, sakamakon gurbata ruwan sha. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Sarki ban mance da ku hausawa bambance da ku ba hausawa
kuma dalla da fatan an shakata kar a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake ayi min ƙarin haske akan wutar daji dake aukuwa a wasu yankunan ƙasashen Turai. Shin wannan wutar dajin tana da alaka da yanayin zafi da ake ciki? In har akwai alakar, to me yasa wannan wutar ba a cika ganin ta ba a ƙasashen mu na Afirka duk da yake cewa yanayin zafin mu yafi na Turan? Mai tambaya idan an tuna shine Ado Turaki Askira, jihar Borno, Najeriya. Idan Malam Ado Turaki Askira na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayarka kan gobar dajin da aka fayi a Turai. Idan an tuna, wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo maka ansar ne daga Farfesan Fannin Yanayi Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya. Amma za mu ɗan koma baya mu soma daga inda Farfesa Umar ke cewa.
A can kasashen Turawa musamman a inda take ci a yanzu din nan arewa maso yamma Amerika wato wajejen su California da sauransu alama ya nuna daminan su yana zuwa ta ƙarshe ba kamar namu a Afirka a yanzu damina yakan kama koko a ce ana tsakiyar damina a yanzu ba wannan wuraren da wutan daji yake ci yanzu sun fama da matsalar rashin ruwa wato drought a wannan shekara mai wucewan kenan a wajen su sun fama da wannan drought din wanda kusan ruwan ba a same shi isheshe ba so da daminan yana zuwa a ƙarshe yanzu sai kasance wani iska ne daban yake kadawa ba iskan da aka saba samun shi a cikin damina ba saboda haka iskan yana da karfi kuma shi yake tura wannan wutan daji din amma kuma yana da kyau shi mai sauraro ya sani akan cewa me ya haddasa wannan wutan daji tunda su ba su cika sa wutan daji da gangan kamar yadda muka saba a Afirka misali mutum zai share gona ya saka wuta ya zai kubce masa har ya shiga daji ko kuwa a ce mutum da gangan kawai saboda yana so ya kama waɗansu dabbobi kanana a cikin daji sai saka wuta daji ya kama da wuta ya ci su ba haka suke a wajajen su ba mafi yawan wutan daji yana faruwa ne saboda ainihin abinda turanci na faɗa kamar natural ba tare da mutum ya haddasa ba ikon Allah ne kuma yana faruwa a haka din musamman idan aka samu bazanga kamar irin walkiya tawwa kamar walkiya yakan faruwa idan ya faru ya striking yana iya ya haddasa wutan daji kuma a ilimin kimiyya ta geography ana samun walkiya yawan walkiya da thunder a radu kenan ana samun sa ne farkon damina da kuma zuwa ƙarshen damina abinda yake haddasa kuma saboda waɗansu iskan da suke kadawa a wannan lokaci ya sha bamban da iskan da yake kadawa a cikin tsakiyar damina so ana samun thunder da lightning farkon damina da zuwa ƙarshen damina a kowane bangare na duniya kuma a yanzu din kasancewa daminan su yana zuwa ƙarshe so akwai ire-ire wannan lightning din nan da kuma wannan thunder din nan suna tattare da su a yanzu wanda mu ma a nan idan muka zo ƙarshen daminan mu muka samu irin wannan tsawa din da kuma wannan lightning din nan so lightning din idan yayi striking kuma in ya kasance akwai wuraren da busasshe da yawa yakan iya ya kama da wuta kasancewa na fada da farko shekara mai wucewa a wajen su sun fama da drought rashin ruwa mai tsanani wanda ya kai wajaje da yawa dazu suka su kusan abushe suke ciyayi sun bushe so idan aka samu wa'annan lightning ɗin da thunder na jefi-jefi yana iya haddasa wannan gobaran daji. To shine abin da yake faruwa da su a yanzu. Shi mai tambaya yana so ya sani cewa kusan me yake sa dajin wutan dajin na ci har da danya itatuwa da sauransu suna kama da wuta. Abun mamaki ne ga mai tambaya, saboda shi mai tambaya ya sha ganin da bambam da abin da yake faruwa a yanayi wurin da yake, saboda shi mai tambaya din kusan zance dan uwana ne garin mahaifana, da inda yake shi mai tambaya din bai da wani nisa sosai, ba zai wuce ko nan kaman kilomita 30 zuwa 50 ba. So abun mamaki ne a gare shi kusan kullum idan wutan daji zai tashi a wurare inda yake, yana faruwa ne cikin tsakiyar rani inda ko ina ya bushe babu alamar ruwan sama. Sai kuma gashi a yanzu wutan daji na ciyawa su sace a duniya, kuma alama ya nuna akwai danya a cikin abubuwan da yake ci, musamman ma itatuwan da suke ci a wurin. Abin da yake faruwa shine ainihin itatuwan da sauran tsirrai da suke wayannan wurare inda ake ce da shi temperate region suna da wani irin itatuwa wanda ya sha bambam da namu a nan a Afirka. Ko da shike akwai waɗansu wurare a Afirka ma ana samu irin wayannan itatuwa din, amma itatuwa ne wayanda suna buƙatar sanyi, yanayin sanyi sosai. Misali a Najeriya ana iya samun irin wayannan itatuwa a Jos Plateau, ana iya samun su kuma a Mamila Plateau a nan jihar Taraba. Suna da irin wannan itatuwa, kasancewa su ma suna da irin sanye kusan za a ce ɗaya da na wayannan wuraren da wutan daji na ci a yanzu ɗin. Za ka sami itatuwa ɗin suna nan da tsayi da ɗan gashi-gashi a jikinsu, ana ce da su coniferous trees. Ana samun su ne a wuraren da yake da sanyi. Kuma akwai wani halitta a cikin wannan itatuwa ɗin wanda suna da wani sinadarai kamar mai na petrol, wanda yana da alaka da dangin man petrol wanda ake ce da shi ethanol. Wannan ethanol din nan tana iya ta ci kaman man petrol. Saboda haka idan ya haɗu da gobara wuta, to za ka duba ka gani cewa wutan na ci balbalbal kaman ana yayyafa mata man petrol ne. Saboda wannan mai sinadare wanda yake kama da man petrol a jikin itacen da yake irin wannan wurare ne, wanda ake ce da ita ethanol. Za ka gani ana fama kashe wannan gobaran, har yanzu tana ci kaman ana sake yayyafa mata wata makamashi wanda zai kara mata huruwa. So shine abin da ya sa kuma wannan itatuwa din nan idan aka samu tsananin rashin ruwa, sannan ya haɗu da ƙarin zafi, wato rising temperature kenan, sai ka gani wannan itace din su ringa fidda wannan sinadaren da yake cikin su, wato wannan ethanol din kenan, sai yana fita a bawon wannan itacen. Har ma in ya kai tsananin temperature din ya yi zafi, za ka gani wannan mai daga jikin itacen na zuba, yana diga. So idan ya diga a kan ciyayi na kasa wanda already su riga sun bushe, sai ya haɗu da wannan lightning ko thunder nan, to zai iya ci da wuta a take ba tare da sai mutum ya saka wannan wutan ba. To shine abin da yake faruwa. So wannan wutan dajin yana faruwa ne saboda a yanzu din suna lokacin da alamu ya nuna ruwa ya zo ƙarshe, kuma ya haɗu da kamar yadda nace wannan damina mai wucewa a wajensu ya yi fama da rashin ruwa sosai, wanda drought din ya kai misali da shekaru da dama a baya ba su taɓa samun irinsa ba. To ya kawo tsirrai suka bushe a cikin lokaci kaɗan. So tambaya wanda shi mai sauraro ya yi lalle yana da alaka da wannan zafi na karuwan zafi na yanayi wanda muke a fama da su, wato wanda ake ce da ita global warming, wanda yake haddasa tashin wannan zafi wanda ake fama da shi. Saboda kasashen Turawa irin Europe da su America suna fama da wani zafi wanda shekaru da dama a baya ba su taɓa samun irinsa ba. Kasancewa climate change din ya fara nuna alamu a wajeji ko ina a duniya, wuraren da suke da ɗan sanyi su ma sun fara ɗanɗana alaman zafi a yanzu din, har ma ya kai wani lokaci yana musu wuya su jimre irin wannan zafin. Mu kuma a wannan ɓangare na duniya, wato Afirka, muna zaune ne a cikin wani region wanda ake fada tropical region. Shi wannan tropical region din kuma tun asalinsa yana tattare da zafi, sai dai zafin yakan iya ya karo shi ma dalilin wannan climate change din. Wuri ne wanda muna da hasken rana fiye da sauran ko ina a duniya, kasancewa a kowane kulli yaumi muna shan hasken rana har awa 12, sannan mu samu dare awa 12, wanda aka yi haka zai kawo yini kenan awa 24. Awa 12 muna karkashin rana, awa 12 kuma muna cikin dare. In ba wannan wuraren na tropical region din nan ba, babu wani waje a bangaren duniya wanda yake samu wannan hasken rana har wajen awa 12 a yini. Saboda haka mun tashi muna tattare da zafin rana, kuma yanayin daminanmu yana nan bangare ruwan sama, damina wani bangare kuma ana fama da rani, rashin ruwa. So wutanmu yakan ci da rani ne, inda wurare duk sun bushe. Saboda idan ka saka wuta a cikin damina, wutan ba za ta ci ba, kasancewa irin tsirrai, itatuwan da muke da su ba irin itatuwa ne wanda yake dauke da wannan sinadarin na ethanol wanda zai iya kara hura wuta daji ba. So shi yasa a kullum yaumi wutanmu na daji yakan ci ne a tsakiyar rani, a lokacin da ko ina ya riga ya bushe, ya zamanto babu alamar ruwan sama. So dajinmu zai ci ko da zafi ko ba zafi, hakan yakan iya faruwa idan aka saka wutan daji. To amma nasu akwai alaka da yanayin zafin da ake ciki yanzu, kuma kasancewa suna fama da matsalar rashin ruwa na damina kala-kala a wajajensu a yanzu din. Saboda haka shine bayani akan abin da yake faruwa na wutan daji a wasu sassan duniya da ake fama da shi a yanzu, musamman Europe, kasashen Turawa, da kuma ita America da kanta. Wassalam.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin farfesan yanayi a Jami'ar Modibo Adama, Abubakar Sadiq Umar, da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba, da wanda ya hada mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Sai makon gobe. Wassalam.
To madalla a gaida Ibrahim Garba. Yanzu ko lokaci ne da Murtala zai shigo da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yau ne aka soma manyan gasannin League 3 na kungiyar kwallon kafar Turai, wato Premier ta Ingila da Bundesliga ta kasar Jamus da kuma League 1 ta kasar Faransa, wanda ke alamta somawar sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2022-2023. Da alama kuma kungiyoyi da dama sun fito da azumar gaske a wannan karon, wanda ya fito fili sakamakon ruwan zura kwallaye da aka yi a wasannin na farko. Na zanta da Umar Faruk Bokoyom, wani dan jarida kuma mai bibiyar lamurran wasannin Turai, inda ya mana fashin baki kan yadda ake hasashen zata kaya a kakar wasanni ta bana, musamman a gasar Premier ta Ingila.
Kamar kullun ita gasar Premier League ta Ingila ba canzawa take yi ba. Akwai abubuwa club din nan guda hudu da ake cewa top 4, har ila yau ba canza ta yi ba, idan muka yi la'akari da Arsenal da ta bude gasar wasan ranar Juma'a jiya da ainihin ci biyu da nema da Crystal Palace, haka Chelsea ita ma haka. To duka dai ba canza ta yi ba, irin su Manchester United, Manchester City da Liverpool, sai dai na kasun da ake iya gani har yanzu kamar akwai yocewa ita kanta Manchester United din da ya yanzu dai shirin da ita Arsenal din ijiya ba yau ba.
Ta ba ka ganin Arsenal din ana ganin ta sayi wasu ƴan wasa kamar Gabriel Jesus, yayin da ita ma kanta Manchester United ana ganin ta yi sabon coach Ten Hag.
Wato Manchester United in fara da ita, coach dinta ba shine canji ba. Akwai abubuwa da dama da take bukata, ma'ana ƴan wasa waɗanda duniya ta san su, kuma Manchester United duniya ta santa, amma har yanzu upgrade players, ma'ana kananan ƴan wasa take saya. Har yanzu babu wani babban dan wasa, idan muka cire Cristiano Ronaldo da zai shi kuma shekaru yanzu sun riga sun mai yawa, babu wani wanda za a iya cewa zai iya taka rawar gani a nawa tunani a nawa gani wannan shekarar ma Manchester United, sai dai wani ikon Allah ba canza zani za ta yi ba, dan ba ta da manyan ƴan wasa. Shi coach bai iya yin kwallo, shi kadai ƴan wasa su ne ainihin club, kuma su suke buga kwallo ba coach ba.
Kafin su mu wannan kakar wasanni, kungiyoyi da dama sun yi cefane ƴan 'yan wasa. Waɗanne ƙungiyoyi ne kake ganin watakila sun yi wani abin azo a gani wurin cefa na 'yan wasa a bana?
Har ila yau Man City take gaba saboda wannan halal ɗin da ta saya dai shi kadai ga ya sunan shi. Saboda shi kadai akwai yiwuwa cewa ma gaba ɗaya ma maganan ma wai tunda Sadio Mane baya nan kuma Salah shi ma shekaru sun mai yawa, to saboda haka wannan halan din ana iya cewa babu wanda ya kai Man City cefa ne a bana, sai kuma ita kanta Arsenal ta su yi Gabriel Jesus da kuma wani guda biyu.
To a wasannin na farko na buɗe gasar Premier dai Arsenal ta soma ne da samun nasara sabanin kakar wasanni da ta gabata, inda a jiya Juma'a ta doke Crystal Palace da ci 2 da nema. A yau Asabar kuma Tottenham ta lallasa Southampton da ci 4-1. Newcastle ta doke sabuwar shiga wato Forest da ci 2 da nema. Bournemouth ma ta doke Aston Villa da ci 2 da nema. Leeds United ta yi galaba kan Wolves da ci 2-1. Chelsea kuma ta doke Everton da ci 1 da nema, yayin da Fulham da Liverpool suka yi kunnen doki da ci 2-2. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida na sanyin na da labaran wasanni. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To masu sauraro, ga takaitattun labaran duniyar.
A yau Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata China ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin hadari ba, bayan da Beijing ta ce ta yanke hulɗa da Washington kan batutuwan. A zaman martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai Taiwan. Blinken ya sanar da hakan ne a wani taron manema labarai ta intanet da takwaransa na Philippines a Manila, bayan ya gana da sabon shugaban kasar Ferdinand Marcos Jr. da kuma wasu jami'ai, a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Washington da Beijing ta yi tsami sosai. A yau Asabar, jiragen yakin sama da na ruwa na China sun ci gaba da yin atisayen nuna yadda za su iya kai mamaye kan Taiwan, a cewar jama'ai a Taiwan din a matsayin martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai. Takaitacciyar ziyarar da Pelosi ta kai a tsibirin mai cin gashin kansa da China ke ikirarin wani yanki ne nata, ta harzuka Beijing lamarin da ya sa China daukan matakin atisayen soji mafi girma, wanda ya hada da harba makamai masu linzami da suka tsallake Taipei, babban birnin Taiwan. A jiya Juma'a, Ukraine da Russia suka zargi juna da kai hari kan tashar samar da wutar lantarki ta Zaporizhzhia da ke Ukraine, wacce ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Cikin wata sanarwa, kamfanin kula da makamashin nukiliya na gwamnatin Ukraine Energoatom ya ce an kai hare-hare guda uku a wurin da tashar take kusa da ɗaya daga cikin wuraren samar da wutar lantarki da makamashin nukiliyar ke da shi. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin Ukraine ne suka lalata tashar. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar ta ce sojojin Ukraine sun harba makaman artillery uku a yankin tashar makamashin nukiliyar ta Zaporizhzhia da kuma birnin Enerhodar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen baki ɗayan shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Haruna Shehu Mararraban Jal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti ya bada umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan daren Baba Yako Makeri ne, nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.